أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sabon tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sabon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4455, ko kuma cikin adireshin inal na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 4 ga watan Jumadal Ula na shekara ta 1445 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 18 ga watan Nuwamba na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umaru Jalim OOL, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da kowa a cikin shirin. Sai ku biyo akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yankuwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda ake ta kiraye-kiraye, malamai suke ta kiraye-kiraye a wuraren karatuttuka da mimbarorin hudubobi da dukkan wata munasaba da ta taso, ake ta kiraye-kiraye cewa musulmi su ci gaba da addu'a ga yankuwanmu Falastinawa waɗanda a halin da yanzu a ƙasar Isra'ila take ta musu lugudan wuta sama da kwana 40, yanzu ana ta musu wannan lugudan wuta ba dare ba rana a wannan ƙasa, wannan ɗan zirin guri wanda duka bai fi murabba'in kilomita 160 ba, amma an zubar masa da bama-bamai abubuwa masu fashewa wanda wato ake kaddara su da yawan su ya wuce abinda Amerika ta jefa rikicinta da faɗa haƙin duniya na biyu a Hiroshima da Nagasaki, wanda ya kashe al'ummomi masu yawa har zuwa yanzu ba a gushe ba ana ganin tasirin wannan bama-bamai da suka saukar. Yanzu abinda ake cewa an saukar bama-bamai a Gaza ya wuce wannan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, yin kwanaki kaɗan su cikin kwanaki 40. Babu shakka sunnar Ubangiji subhanahu wata'ala ita ce take gudana a cikin bayinsa. Allah yana da sunnoni da sunnarsa ba sa sabawa. Allah subhanahu wata'ala ya alkawarin nasara ga manzanninsa da waɗanda suka yi imani da su. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah ce lalle mu za mu taimakawa manzanninmu da waɗanda suka yi imani a rayuwar duniya da kuma ranar da shaidu za su tsaya, wato ranar alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa kansa ce kataballahu la'adhibanna ana wa rusuli. Allah ya rubuta ya wajabta cewa zai yi galaba shi da manzanninsa. Sunnar Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne bawa manzanninsa ya bawa muminai galaba, ya ba su nasara. Ubangiji yana cewa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, nasara wato taimakon muminai haƙƙi ne akan mu. Wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa kansa yin wannan. Da yawa wasu suka yi tambaya cewa to idan haka ne, ya aka yi mutanen Gaza tsawon kwana 40 ana ta musu rugudai, ana ta kashe yara ƙanana, ana kashe mata, ana kashe tsofaffi, ana jefa musu bababai a kan asibitocinsu da masallatansu da cocicocinsu da gidajensu da kasuwanninsu, an raba su da gidajensu, an kashe musu yaransu, ƴaƴansu ba wato dubanni. Ta yaya aka yi ba su samu nasara ba? wanda yake mumini kuma yake karatu littafin Allah yake fahimtar sa kuma yasan tarihin wato yasan sunnar Allah subhanahu wataala a doron kasa ya san cewa abinda wato ake cewa nasara ta gaskiya ta hakika wanda kowace nasara za ta biyo bayan wannan nasara ne nasara ta farko ita ce mutum ya mutu akan gaskiya ya mutu akan abinda yake gaskiya ba tare da an canza masa ra'ayi ba tare da an karkatar da shi ba wannan ita ce babban nasara ka tsaya akan abinda yake gaskiya ne abinda yake adalci ne ka tsaya akan abinda Allah yake so wanda bai canza ka ba duk wata wahala duk wani bala'i duk wani tashin hankali bai saka canza ra'ayi ba ka mutu akan wannan to wannan ita ce nasara Allah ya alƙawarin zai ba wa manzanninsa nasara amma suka dauki shekaru wasu su yi shekaru masu yawa suna wa'azi suna karantarwa mutane ba su imani da su ba su shiga jarraba iri-iri kamar yadda annabi Nuhu ya zauna cikin mutanensa shekara 50 yana musu wa'azi amma Allah subhanahu wataala ya ce yan kadan ne kadai suka yi imani da shi fa ba amal mahu illa qalil yan kadan ne suka yi imani da shi cikin shekara 50 har dai daga ƙarshe ya gaji ya yi addu'ar Allah ya halaka su Allah ya halakar da su gaba daya a bisa ma'aunin mumini ba zai ce annabi Nuhu bai ci nasara ba duk da cewa ɗan kaɗan ne suka yarda da shi domin kuwa a tsawon wannan lokaci da ya ɗauka yana wa'azi yana ganin kuma ƙalubale iri-iri wannan bai canza masa ra'ayinsa ba bai canza shi bai sa yayi rauni ba bai sa yayi laushi ba bai sa ya daina abin da yake ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ranar gobe kiyama wasu annabawa wani annabin zai zo mutum biyu ne rak tare da shi wani annabin zai zo mutum ɗaya ne rak tare da shi wani annabin zai zo ma ba kowa tare da shi wa yati nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad bai ce wani annabin zai zo ba kowa tare da shi a wajen mu'minu mulai mun yarda cewa Allah ya cika masa alkawarinsa ya ba shi nasara inda ya ce inna lanansuru rusulana duk da cewa ba wanda ya yarda da abin da ya zo da shi tsawon shekarun da ya cikin mutanen sai da wa'azi ba su yi imani ba da shi amma duk da haka mu a wajenmu ya yi nasara tunda ba a canza shi daga kan abin da yake kai ba ganin mutane ba su yarda da shi ba bai sa ya canza ra'ayinsa ba ko ya canza abin da Allah subhanahu wataala ya dora shi a kai wannan ba nasarar da ta kai wannan cikin annabawa akwai wanda aka kashe aka raba su da rayuwarsa ba gaba daya annabi zakariya mutanensa suka kashe shi suka kashe ɗansa annabi yahya suka kashe annabawa da yawa Allah subhanahu wataala ya ce fa kullama ya'kum rasulun bima la tahwa anfusukum ففريقا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون اشهد السند وانا من زو يزو مكو دابين يسابا وسن زوج يركو استكبرتم سيكو شغل من كي وانا بانجر انا انا باكو كشيسو وانسكو باكو قريتاسو وانا يرون اتشوا اكو انا باكو كشيسو cewa ya tulun annabiyyi na bigair alhaq suna kashe annabawa ba bisa gaskiya ba to a wurin mu mun yarda cewa waɗannan annabawa sun yi nasara duk da cewa kashe su akai gaba ɗaya ba aka raba su da rayuwar su ba ma cewa Allah ya bar su bai ba su nasara ba saboda an kashe su akan gaskiyar da suke kai saboda haka mu fahimci in aka ce nasara ba yana nufin cewa ba za a kashe ka ba ba za a takura maka ba ba za a hana mutane sauraron ka ba duk wannan ba zai hana a cika yin sa matukar dai ba a canza ka ba ba a karkatar da kai aka kautar da kai da kan manufar ka ba ka sadu da Ubangiji subhanahu wataala kana kan gaskiya baka canza ba Allah subhanahu wataala ya sanya sunnatul ibtida sunnar jarraba a tsakankanin bayinsa Allah subhanahu wataala yana cewa walau yasha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd da Allah ya ga dama da sai ya ci nasara akan kafirai ba ma tare da yaki ba sai sauka musu da wani bala'i daga sama ya dagargaza su to amma Allah bai yi haka ba ba dan koyi ba sai da jarrabu shashin ku da shashi kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa in yamsaskum qarhun faqad massa alqauma qarhun mithluhu وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويجيك شواء إن يمسسكم قرح بلون روني يا سابيكم faqad massa alqauma qarhun mithluhu to su ma wadannan mutane abokan fadan ku su ba raunin ya same su watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wadannan kwanaki ne da muke jujjuya su tsakankanin mutane yau ku yi nasara ba'ana yau ku yi galaba gobe ai galaba akan ku yau ku ci yaki gobe a cinye ku haka ubangiji yake jujjuya kwanaki yake jujjuya shekaru yake jujjuya lokuta tsakanin mutane in yamsaskum qarhun faqad massa alqauma qarhun mithluhu wa tilka alayyam nudawiluha bainan nas sai Allah ya faɗi hikimar da ta sa za ta yi cikin mu'mini a kashe da yawa yace wali ya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada dan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana waɗanda suka yi imani wato masu imani na gaskiya ya kuma riki wasu waɗanda za su yi shahada daga cikin ku za su imani na gaskiya su bayyana wato duk balahira da bala'i da wahalhalu da za a shiga ba za su canza ba ya tabbata cewa imaninsu na gaskiya ne ba imani ne ɗan jabu ba ba imani ne da yake tare da jin daɗi da walwala ba in wani abu ya zo shike nan sai ya canza mutum su imanin su na gaskiya ne to irin wannan bala'in da zai zo shi zai ware waɗanda suka yi imani na gaskiya sannan wa yattakhidha minkum shuhada Allah ya riki wasu shahidai daga cikin ku saboda haka shi kansa faruwar gwamzawa tsakanin bangaren masu gaskiya da bangaren azzalumai a gwamza har rayuka su salwanta har a karkashe wasu wata manufa ce ta Ubangiji ya zaɓi shahidai a cikin mu'minai Allah ce baya son azzalumai sannan ya ce wa yuhissu Allahu alladhina amanu dan Allah ya tace waɗanda suka yi imani daga gurbin gurbi idan muka duba abin da yake faruwa tsakanin al'ummar Falastinawa musulminsu da wanda ba musulminsu ba da al'ummar Yahudawa na banu Isra'ila da irin kisan da suke musu wani abu da yake faruwa ya fito da mutane a rana a haske kowa ya gane su da da za su nuna cewa suna tare da mu'minai amma kuma yanzu da mu'minai suka shiga cikin wani hali na rauni ko kuma na ciki na bala'i na musiba sai suka karkata zuwa ga yan uwansu suka bayyana goyen bayansu karara da irin abubuwa da ake bayyanawa a da na haƙƙin ɗan adam na haƙƙin yara na haƙƙin mata na kaza na kaza to duk wannan yaƙin ya fito ya nuna cewa shi duk ƙarya ake yi duk waɗannan ƙasashe da suke ta kururuwar haƙƙin bil'adama kururuwar demokuraɗiyya kururuwa shi duk maƙaryata ne ba gaskiya suke faɗa ba gashi a gaban idonsu ana kashe yara mata abin yara ƙanana jarirai suna mutuwa amma kullum suna ƙara bayyana goyon bayansu ga waɗanda suke wannan kisa to kaga inda ba dan irin wannan ya faru ba da za a ci gaba da yadda da su akan abin da suke faɗa da cewa su suka san haƙƙin ɗan adam su suke su ne masu kare haƙƙin ɗan adam su ne masu kare haƙƙin yara ƙanana su ne masu kare haƙƙin mata da shi dai yanzu a gaban idonsu an kashe yara su kimanin wajen 5,000 yara ƙanana banda mata mutanen da aka kashe tsakanin wanda aka kashe da wanda aka jikkita sama da 40,000 har yanzu yara ne da mata su suka fi yawa a ciki amma su waɗannan da suke kururuwar haƙƙin dan adam su ne masu ba da makami su ne masu ba da kuɗi da tallafi su ne masu ba da goyen baya a siyasance kan cewa waɗanda suke irin wannan kisan kiyashi suna da haƙƙin su suna da damar su kuma su aka tsokana ba su suka yi tsokana ba to kaga wannan ibtila'i shi ya bayyana irin waɗannan haka nan cikin waɗanda suke cewa su musulmi ne an samu da yawa waɗanda suke goyen bayan Isra'ila abinda take suke mara mata baya suke zagin Falasɗinawa cewa su suka yi tsokana sun manta cewa mutanen nan sama da wato kusan shekara 70 kusan da shekara 70 suna cikin gallazawa da kuntatawa da kisa da dauri da rusa musu gidaje da kwace musu gonaki da korarsu daga cikin yankunansu da kashe su duk sanda aka yi sha'awar kashe su da kawo yan kaka gida zuba a wurarensu su kama wuri su zauna sun manta da cewa su waɗannan mutane da ake cewa sun yi tsokana su aka yi kima wannan tsawon shekara 70 da abin amma su ake su yi tsokana wato dai kamata ya yi a ce in an kore su su koru in an dake su su zauna a ci gaba da dukansu an zo an kashe 'ya'yansu su yi haƙuri su haifo su a kuma kashewa sun manta da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man qutila duna malihi fahuwa shahid duk wanda ya fafutukar kare dukiyarsa aka kashe shi ya shahada wanda ba dukiyarsu kadai ba har da mutuncinsu man qutila duna irdihi fahuwa shahid duk wanda ya fafutukar kare mutuncinsa aka kashe shi ya shahada to ballantana kuma wanda addinin nasa ma ba a bari shi yadda ya kamata ya yi kokari ya kare kansa babu shakka wannan shahada yayi ba a maganar tsokana kasashe da dama wanda suka samu yancinsu sai da suka yi fafutuka kafin a ba su yancinsu muna sanar cewa kasar Algeria kasar da ake kira balad abin miliyon shahid mutanen da aka kashe a Algeria wajen wato fafutukar neman yanci sun haura miliyan wanda aka kashe su wajen neman yancin ba wanda ya taba cewa sun yi tsokana ko cewa sun tarfa da ne ku karfinsu ba ma inda ake gwauzawa tsakanin 'yan mulkin mallaka da danniya da waɗanda suke ƙoƙarin kwatar kansu ba inda ake gwauzawa a samu cewa duka ɓangarorin bidiyo ne da suke babu irin wani ba inda aka yi wannan duk wata ƙasa da ta nemi yancinta ta tabbatar da yancinta za ka samu su ne masu neman yanci su ne masu rauni kuma a haka ba su daina ba ga al'ummar South Africa mun san wato tsarin apartheid da aka yi tsawon shekaru waɗanda suke gwagwarmayar neman yanci su yan kaɗan ne kuma da gwamnatin suke gwamzawa wacce take da sojoji take da makamai take da gidan yari take da kaza amma ƙarshe dole aka haƙura aka ba su babu wata al'umma da ta yi fafutuka wajen neman ta ƙwaci kanta ba ta yi wannan fafutukan ba sai da ta yi daidai wa daida da waɗanda suke gwamzawa da su Allah cewa yi وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ Allah ya ku yi tanadin abinda kuke iyawa na daga ƙarfi da kuma tanadin dawakai da su ne abinda ake amfani da su wajen yaki turhibuna bihi aduwwa Allah da za ku tsoratar da maki Allah da shi saboda abinda ake so tanadin da zai jefa tsoro wanda kuma waɗannan 'yan gwagwarmaya sun iya tanadin da suka yi kuma rashin kwantawa su yi bacci shi ne zai sa dole duniya ta dawo kansu ko da za a kashe su ta rana za su samu yancinsu wata rana za su kwaci kansu saboda haka akwai sunnar ubangiji subhanahu wa ta'ala ta ibtila'i to amma babban nasara shi ne duk wahala duk rantsi ka zauna akan abin da kake na gaskiya baka canza ba wannan ita ce babban nasara kuma a yadda duka rahotanni da bidiyoyi da suke fitowa daga garin Gaza har yanzu mutanen Gaza ba su sadaukar ba ba su miƙa wuya ba inda ka gansu suna maganar Allah suna neman taimakon Allah suna komawa ga Allah subhanahu wata'ala babu maganar cewa suna nuna biyayya ga gwamnatin Isra'ila ga wadanda suke tayata ko suke goya mata baya saboda ka wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala kuma an yi abin da yafi wannan a baya ga al'ummar musulmi an kashe al'ummar da tafi wannan yawa a baya kuma Allah subhanahu wata'ala ya sake farfado da wannan al'umma saboda ka duk abin da za su yi wannan ba zai kashe ruhin wato tirjiya ba ba zai kashe ruhin jin cewa musulmi shi ko ina musulmi ne ba zai kuma kashe al'umma ba al'umma tana tare da Allah kuma tana tare da gaskiya kuma Allah subhanahu wata'ala zai ba ta nasara ko da ba yanzu ba ne ko ba yanzu ba nasarar Allah tana zuwa abin da ba a so shi ne mutum ya yi garaje ya yi tunanin sanda yake son nasarar ta zo ta kasance a lokacin yana da cewa lakin da kun qawmun tastajilun ko mutane da kuke da garaje ba a san garaje Allah yana ansa addu'ar bawa matukar bai yi garaje ba inna Allah yastajibu li du'ai ahadikum ma lam yastajil dan bai ce Allah yana karba addu'ar ɗayanku matukar bai yi garaje ba sai Allah na roki ka na roki ka ka ansa wannan shi kansa yana hana Allah ya ansa addu'ar bai haka kada ayi wa Allah garaje Allah yana da hikima cikin duk abin da yake yi muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya kara tsari ga uwanmu da suke wannan yanki da suke cikin wannan wahala suke cikin wannan tashin hankali Allah ya ba su kariyarsa da kariya da kariyarsa Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da nutsuwa ya kawo musu kwanciyar hankali Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su nasara da dora su akan abokan gabar su
to Usmani Allah ya saka da alkhairi ki tume mu tafarko ayo tazo daga wanda yake cewa yace shi an yi masa aiki ne wato surgery yace to aikin tunda aka yi masa washe gari ya fara sallah a kwance baya yin alwala ko kuma taimama shi yake tambaye mallam yanzu kuma idan yana yin alwalar amma kuma baya iya shafar kunne guda daya saboda ba a san ruwa ya taba gurin shi yake tambaye ya matsayin sallar da yayi ba alwala da kuma wace da alwalar da bai shafar kunne ba
idan mutum yana cikin wani yanayi na rashin lafiya ba zai iya yin alwala ba ba zai iya yin taimama da kansa ba sai ai masa taimama to ba zai sallar haka ba sai a samu wanda zai masa taimama musamman ma wanda suke jinyar sa sai su yi masa taimama idan ya kasance gurin da za a yi masa tambaya wannan ne taimamar nan ne ciwon yake taimamar ba za ta yi ba to a wannan lokacin sai ya sallar sa haka ba zai bari sallar ta wuce shi ba amma idan ya zanto gurin taimamar ba nan ne aka yi aiki ba ko da shi ba zai iya yi da kansa ba to wanda yake jinyarsa sai ya masa taimama lokacin sallah yayi wannan shi ne hukuncin in rashin sani ya sa yi sallar haka ya zata cewa hakan ake yi yayi daidai bai sa wani ya yi masa taimama ba to sai ya guji gaba ba zai ci ba a ce sake wancan sallar ta baya ba saboda bai sani ba amma in yana sani ya yi haka wannan sallar sa da ya yi ta baya ba ta yi ba saboda haka daman faralin da yake kansa alwala ce in ba zai iya ba ya taimama in ba zai iya taimama ba a yi masa idan duka biyu ba za su samu ba shikenan sai ya sallar sa a yi halin da ya samu kansa a ciki
sai wani ke can malam tambayar sa shine menene hukuncin mahaifiya wadda ɗanta yake shaye-shaye kuma baya son sallah ta je wajen malami ya bata wani magani na shafawa a jiki ga ɗan nata dan ya shirye har ta biya naira 30,000 kuɗin magani shine ke tambayar menene hukuncin abin da ta yi
a ga wani magani da za a shafa yake nan sai a daina shaye-shaye kuma a zo ana yin sallah da akwai wannan da ba sai a karba ba ga ɗan shaye-shaye na ita shafa musu maganin shaye-shaye shine dauki matakai na a ga killace yaro an samu masa hanyoyin da ake bi wajen a ga cewa an magance wannan shakuwa da yayi da abin da yake sha yawanci wanda za ka suna shaye-shayen su karakan su ba lalle suna son su shaye-shayen ba ya riga ya zama musu jiki sun zama addicted sun shaku da abin ba su iya bari ya zama musu kamar cuta ce wanda haka shi kansa ba lalle yana so ba zai iya bari ba sai a neman masa hanyoyin da ya kamata wanda aka sani ana bi wajen aga cewa an magance abin tare da yi masa addu'o'i Allah subhanahu wataala ya raba shi da wannan abu amma ba wai zuwa ake a samu wani magani ya shafa ba wanda zai ce a zuwa baka magani ka shafa ka dace da shaye-shaye ko mutum ya zo yana zuwa sallah wanda duk ɗan damfara ne suna nan da dama wanda suke yin amfani da suke amfani da rashin sanin wasu mutane da rashin wayewarsu ta fuskar addini da ta fuskar rayuwa suna cutar da su amma waɗanda suke harkar shaye-shaye akwai hanyoyi da ake bi na ga cewa an raba su da wannan abin da suke yi na shaye-shaye ta hanyar a killace su ta hanyar a sa wa wasu abubuwa da su ɗauke musu hankali da kuma addu'o'i wanda su ne uwa uba musamman ita uwa addu'ar ta tana da kaifi tana da tasiri sosai ci gaba da yi wa ɗanta addu'a amma wani ya ce za a bata wani abu ta shafa wa ɗanta waya daina shaye-shaye ya ciyu wannan duk damfara ce saboda ya kamata a iyaye su guji wannan wacce za a ba shi wani turare yana masa shi kenan zai dawo ya gyaru wannan duk damfara ce hanyar da za ta gyara su ne a ga an raba shi da wannan mugun environment da yake shaye-shaye a cikinsa an raba shi da abokan da suke jan shi zuwa ga wannan shaye-shayen ya zato ya ɗau lokaci babu shaye-shayen kuma su gaba da yi masa addu'a ci gaba da haɗa shi shi ma da wasu addu'o'i na kusantar Ubangiji subhanahu wataala da ibadu kamar ita kanta sallah inna ja'alna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana mummunan aiki tana hana aikata munkari saboda haka waɗannan su ne hanyoyin da ake magance irin waɗannan miyagun ɗabi'u amma ba hanyar shafe-shafe ba
to ne ke camalan shi kuma yana tambaya ne akan ƙarin bayani akan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mu'adh bin Jabal cewa yana son sa har yake masa wasiya a kowace sallah kar ya kasa faɗin addu'a nan ta Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik yake camalan ta wannan addu'a bayan kowace sallah ta farilla ne ko kuwa ana iya yin ta ko da ba sallah farilla ba ce
to wannan hadisi kamar da yake hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da sunan Sahih al-Tafai annabi ya ce da Mu'adh bin Jabal la tada inni la uhibbuk ce ina son ka fala tada anna an taqula dubura kulli salah dubura kulli salah saboda ka ba wai sai sallar farilla kadai ba kowace sallah kada ka bar fadar wannan addu'a Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik nan dubura kulli salah ya kunshi yin addu'ar a tahiyar karshe tahiyar karshe domin kalmar dubur tana zuwa da ma'anar akhir shay karshen abu ana kiransa dubura saboda haka lokacin da mutum ya zo tahiya ya gama tahiya ya gama salati da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa falyatakhayyar min addu'a ya ajabahu ya sabu addu'ar da tafi bashi sha'awa ko kuma falyatakhayyar min addu'a ma sha ya zaba addu'ar da ya ga dama yayi to a irin wannan bigire sai ya addu'a ko kuma bayan ya gama sallah ya gama tasbihi abubuwan da ake faɗa to sai ya wannan addu'a shi ma duk ruwan salati ne bayan sallah ne saboda haka zai iya yi a cikin tahiya zai iya yi kuma bayan ya yi sallama ya yi askar sai kuma ya wannan addu'a duka ya abin da sannan ba sai sallar farilla ba ko da sallar nafila ce
to shi kone ke cadan Allah malam wani irin kuskure ne a karatun Fatiha da liman zai yi da zai sa sallar mamu ta bace kula da kasar Hausa ce kurakurai su kan yiwa wajen karatun suratul Fatiha din musamman a kananan garuruwa
to da farko dai shi liman ana so a samu wanda ya san Qur'ani nabi yana cewa ya ummul qaum aqra'u bi kitabillah wanda yafi mutane karatun alqur'ani shi zai musu libanci saboda ka cikin abinda ake so a samu sharuɗan da ake so su cika a tare da liman akwai karatun Qur'ani ya zama yana da karatun Qur'ani karatun Qur'ani ko ba shi ne mutum ya riga gaggatsa shi yadda yake so ba karatun Qur'ani Qur'anin Arabiyya Qur'ani da aka sauka da shi da harshen Larabci saboda ka mutum zai kwatanta yadda ake fitar da harufan Larabcin yadda suke da kuma ka'idojin da Qur'ani aka yake tafiya akan su na Larabci ba tare da ya canza su wanda shi ne abin da ake bukata to in ya zanto liman bai cika sharaɗin iya karatun Qur'ani ba wanda ba haka ya dace ba amma dai ya zanto saboda ko babu wani ko kuma شين ييك واتو يا ييك كاجيدا شين هركر كوني دورا شي da karfi to wannan akan duba iya irin kuskure ne kuskure iri biyu ne kamar da malama suke fada wajen karatun qur'ani akwai al-lahdul jali akwai kuma al-lahdul khafi kuce akwai al-lahdul khafi akwai kuma al-lahdul jali akwai kuskuren da yake boyayyen kuskure ne wato ba kuskure ne da yake fitowa barobaro ba sai wanda yake da zurfi a cikin harkar karatu ba zai iya gane shi ba a zahiri yake ba kamar da kuskuren da yake misali na makharijul huruf yace an'amta alaihim صراط الذين أنعمت عليهم حمزة سعيد وما سبب كسر جور بكرن شعب دعهن ودسك إياه كرن كأنا مكوك ما شيء لو كاي كي نكاس كيا أنعمت سي مسو بلي شن حمزة صراط الذين أنعمت كأقولن لحن نخفي لا كواني كي كلان شيبا أنا بزي بات كرات السماء zai ce ba su zai ce karanta alqur'ani ba daidai ba ko ba gari mazdubi alaihi wala dallin yace da ya faɗi wata faɗar dalil to wala duk da sauki amma in kuskure ne da zai canza ma'ana wannan shine suke cewa al-lahnul al-jali kuskuren da zai canza ma'anar ayar ga wanda yake fahimtar larabci da ya ji karatun ya san cewa wani abu aka faɗa ba abinda Allah ya faɗa ba kamar misali ya ce an'amtu alaihim an'amtu siratal ladina an'amtu alaihim ya yi wata taɗin nan abinnan a zamma to yana wata zamma ma'ana ta canza maimakon hanyar waɗanda kai wa ni'ima to ya ce hanyar waɗanda na yi wa ni'ima shi da kansa to kaga canza ma'ana ta canza ko ya ce غير المغلوب عليهم مغلوب المغلوب شنو wanda aka rinjaya ma'ana ta canza gaba da غير المغلوب عليهم to kaga wannan ya canza ma'ana to wannan shine al-khata' al-jali wanda idan mutum yana karanta al-fatiha da wannan to ba fatiha ke karanta ba kuma idan mutum yana yi ba da sallah mutukar dai yana da ganganci ne ba wai rashin sani bane da ganganci yake tona bai da sallah kuma liman yana ilimin kura-kura to ba a bari shi ci gaba da limanci in kuma ya kafe shi zai yi limanci ko wasu sun tsaya shi zai yi limanci to sai a kaurace masa adilin shi sallah saboda haka ya danganta da irin kuskure in kuskure ne wanda ba zai canza ma'ana ba to wanda da sauki zai faɗi ainun ba zai faɗi ta daidai ba ko ha alhamdu zai ce alhamdu wanda ba zai canza ma'ana ba fil umum amma idan ya faɗi kalma da wata kalmar daban ko kuma wasillan gaba ɗaya canza su ma'anar ta canza kamar an'amtu alaihim to wannan ba abinsa sallah kuma in ya ci gaba da sallah haka yana bisa taurin kai to sallarsa ba ta yi ba
to sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum ne yake sallah da yazo ta hiya ya zo wajen ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya faɗi yanda ake faɗa a kiran sallah ma'ana wa ashhadu anna muhammadan rasuluhu shi ne ke tambaya malam menene hukuncin sallar sa
kuma kun yace
wa ashhadu anna muhammadan rasuluhu sai ce
ba komai sallar sa ta yi
sai ne shi kuma yake cewa malam macen da ta yi allurar wato tsarin iyali sai jini ya zo mata sama da kwana 20 kuma bai canja launi ba ta yi kwana 15 sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah shin hakan da ta yi daidai ne ko kuwa iya kwanakin da take yi a baya kawai za ta ɗauka sai ta rama sauran sallolin
idan mace jininta ya ci gaba da zuba bisa kamanninsa na jininta na al'ada ba wai canzawa ya yi ba ya zama wani jini daban wannan mafi yawancin malamai jumhurin malamai abinda suke cewa kwana 15 shi dai abinda za ta yi lissafi kwana 15 in ya wuce kwana 15 to sai ta lissafa wannan a matsayin jinin istihara wato jinin larura kuma ta ci gaba da ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta wato kai ya wuce 15 in ya wuce 15 to ya zama jinin larura ba jinin al'ada ba wannan shine abin da musamman ma idan ya zanto yana da kalar sa mai canza ba inda canza ta abin da kalar sa ta canza ya zanto ba shine jinin da ta saba gani ba to sai ta yi lissafi ya kwalifi da take al'ada sauran kuma sai ta shiga bana da ibada a ciki amma in yana nan a bisa kalar sa bai canza ba jinin al'adar da take gani to kai ya wuce kwana 15 sauran ya zama jini ne na larura
to sai ne kace malam su da rabe ne na jami'a yace suna fuskantar cutarwa daga wani malamin su kuma cutarwa tana ƙara tsananta yace sun bi har ta hannun ƴan uwansa malamai akan neman afuwar sa ko da laifi suka yi masa ba su sani ba amma kuma abin dai bai sauya ba shine suke tambayar malam ya halasta su yi masa addu'ar wanda aka zalunta
to malami malamin ka ne malami matsayi yake da shi kamar na mahaifi ana son kai masa kai hakuri da shi kai hakuri da cutarwarsa a san wata kila cutarwar da suke magana ba ta wuce ko jarabawa ba ko irin ka da su ba na jin wai suna magana ko duka to in suna magana irin su duka ne da sauransu sai su yi hakuri yana ka da su jarabawa ne ma dai san hanyar da za su bi su a daidaita abin amma ba mummunar addu'a ba saboda kuma da yake malaminka to koda ya maka ba daidai ba kai kakkai kokarin ka bata masa ko kai masa mummunar addu'a kamar yadda iyayenka biye da za su yi maka ba daidai ba za su cuce ka ba za ka yi musu mummunar addu'a ba to malamin ka ba yana da kyau ya masa irin wannan mu'amalar koda ya maka ba daidai ba kasancewar yana da martaba ta malinta a kanka saboda ka ci gaba da bin wasu hanyoyi da kake ganin zaka samu abin da dinka ko ba addu'a ce to kai addu'ar Allah ya gyara masa zuciyarsa Allah ya sa ya karkato zuwa ga kyautatawa wanda ya kamata ya kyautatawa zuwa ga adalci zuwa kai masa addu'a da gyaruwa ba kai ka ba ka tsire masa ba ko ka roka masa wani bala'i ya fada kansa ko wani abu galibi duk ya wuce maganar jarabawa ba a ce ya jaraba ya kada shi kuma shi bai cancanci a kada shi ba irin wanda in yayi yawa akan kafa kwamiti a duba su duba abin da din littafin ansar ɗaliban a ga ya suka ansa shi kuma ya musu maki ba a barin abin ya wuce in ya musamman in yayi yawa complaint din yayi yawa to akan saka wani kwamiti wanda zai duba yadda ya yi makin jarabawar a ga cewa eh lalle ya kware su ko kuma su ne dai suke ba sa karatun ko ba sa fahimtar karatun nasa amma a da can za ka ga cewa akwai malami da yana yin wani abu na cutar da ɗalibansa amma kullum bibiyarsa suke suna neman karatu saboda sun san muhimmancin karatun da suke ɗauka a wajensa Suleiman ibn Mihran al-Amash ɗaya daga cikin malaman hadisi ne manyan malaman hadisi amma ɗalibansa suna shan wahala a gunsa kafin su samu hadisi wani lokaci yana baka hadisin ma yana dukanka da hadisi ɗaya sai ya dakeka a baya ko ya dakeka a cinya sannan ya gaya maka hadisi amma duk wanda ba ta sa su yi fushi ba ko su yi masa mummunar addu'a saboda amfanuwa da suke yi da shi saboda haka sai a yi haƙuri a yi masa addu'ar ya gyaru ba addu'ar Allah ya saukar masa da wani bala'i ba ko addu'ar da ake wa azzalimi shi ma a yi masa irin wannan
tuni ke malam yana neman shawara ne matakan da zai bi wajen haddace alqur'ani cikin sauki da kuma neman addu'a samun nasara akan wannan manufa da ya sanya a gaba
idan mutum zai yi karatun alqur'ani to farkon abin da ya kamata matakin farko bayan kyautata niyyarsa ya nemi malamin da zai koya masa karatun alqur'ani to shi kuma malamin shi ne zai gaya maka ga hanyar da zaka bi kowane malami yana da hanyar da yake bi wajen koyar da ɗaliban sa karatun Qur'ani saboda haka in ka kyautata niyyar ka to ka nemi malami wanda shi ne matakin farko in ka samu malamin kuma shi zai karasa abubuwan da kake so ka sani yanzu shi malamin shi zai ci to ga shi wataƙila zai ba ɗan gwada ka da kana ta da baki ba ka ta da baki kana da wasu gurare da ka haddace babu a ƙarfin hadda ka tana da ƙarfin hadda ba ka da shi ne zai gwada ka ya ga wani irin tsari ya kamata ya ɗora ka a kai
to sai ke malam tambayar sai ta ce idan mutum ya kasance ko da yaushe ba wali bayan yayi sarki sai ya rika kokwantan cewar kamar najasa ta bata masa kaya to ya hukuncin sallar sa
duk mutumin da kokonto ya aure shi ya zanto ko yaushe cikin kokonto yake to maganin kokonto sa shine ya daina aiki da kokontan babu maganin da yake wannan ya daina aiki da kokontan sa in yayi bawali yayi fitsari yayi tsarki ya tashi sai dan ya sa masa rusuwa sai aran su cewa ai tayi bawalin ba ko ya taba ka ko ya abin nan kawai ka watsar da wannan sake ka ci gaba da abubuwan da kake yi kai sallar ka haka to yau da gobe tunanin zai zo ya tafi amma in dai zaka rika daka ta tunanin kai bawali ka tashi ka ci gaba wani abu ya dubo sai ka koma komawa kai tsarki ka sake dawowa sai ka ji ko wani abu ya fita to ya dinga yi maka hakiki nan kuma kuma ran da ka rubuta abu amma da zarar kai watsi da wannan abun ka daina aiki da shi to shikenan yau da gobe sai ka tuka warki saboda maganin kokonto idan yayi yawa shine kin aiki da shi wato barin aiki da shi shine maganin sa
to sai wannan mai tabbatar shi kuma ke cambala shin akwai wata addu'a ne da ta tabbata a sunna ko alqur'ani da ake karantawa wacce za ta taimaka mutum ya zanto mai sallama wa Allah bisa mutakaddara da ta same shi
to sallama wa ubangiji bisa kaddara wannan kuduri ne na zuciya ba wani abu ne da ake addu'a a same shi addu'a da ake ta Allah ya tabbatar maka da imaninka ya tabbatar maka da dagadaganka akan gaskiya wannan addu'a ce da ta shafi ko bi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ba addu'a ce abin da ta shafi duk wani abin da zai karkatar da zuciyarka da zuciyar har da abin da ya shafi sallama wa ubangiji a cikin kaddararsa اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ذهب جدي زكاتا كتبت الدجوجية تأكد دينك وانا دك الدعاء جيدة تكينونا تكين شيء ربان الله سبحانه وتعالى أكد يتبت ربك الدجوجية كأكد من لكي نسكيا سيقوما قولوا لند ذاك نوكا الدجوجية تأكد يزتوني كذما ميحقولي كذما ميس sallama wa ubangiji a cikin kaddarar sa domin bawa in bai ma sallama kaddarar ubangiji ba ba da iya kaddarar ubangiji wani abu ne da shi yake yi da kansa saboda idan yayi so abu ba wanda ya sai hana shi fa'alu li ma yurid ba mai iya hana Allah subhanahu wataala babu wanda zai zawo ya canza abin da Allah ya hukunci da Allah ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi to ba baka yi hakurin ba rashin hakurin naka ba zai canza komai ba kuma ka zama mai laifi a gurin Allah ka sare yadda abin da za ka samu na lada da ka yi haƙuri sau da ka kaga a shi haƙurin shi ne cin ribar wannan abin da ya saukan baka yayin da ka rasa haƙurin to kuma asara sai ta zama goma da goma
sai shi kuma ne ke jamalin ya kasance yana shan wahala sosai wurin halartu da zuciyarsa yayin addu'a wani lokacin ma idan ya kasa halartu da zuciyarsa kawai ya bar addu'ar shine ke tambaya malam wace shawara za a ba shi
to wannan tambaya akwai abin mamaki ban san me yayi wahalar ka halartu da zuciya me ya fahimci halartu da zuciya halartu da zuciya shine wato lokacin da kake addu'a ka san me kake yi wato shine halartu da zuciya ka san cewa addu'a nake Allah kuma nake roƙo kuma Allah shine mai bayarwa ina kuma sa ran ya bani ka halarto da girman Allah a zuciyarka shi da halarto da ba wai wani abu yake bane da za ka ce kai ka kasa ban san menene ka fahimta matsayin halarto da zuciya ba halarto da zuciya shine ya zama na lokacin da kake addu'a ka san abin da kake yi addu'a kake roƙon Allah kake Allah da kake roƙo shine mai bayarwa shine mai hada ka riga ji a ranka cewa kana fatan Allah ya karbi addu'arka wannan shine halarto da zuciya ne so me yana cewa ka kasa halartu da zuciyarka ban san me abin da zai sa ka kasa ba kuma har ka fara tunanin ka ma bar addu'ar halartu da zuciya in baka fahimce shi ba shine lokacin da kake addu'a ka san me kake yi idan san addu'a nake yi Allah nake yi ko kuma Allah shine zai mun abin da nake yi ko shine mai bayarwa shine ka rika jin wannan ma'anar a cikin zuciyarka shi ne halartu da zuciya ba wai wani abu can daban ba shi yasa ake so kana addu'a in da wani harshe kake yi kamar larabci to ka san me kake faɗa التي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كسميك كيف لا أتفهم وأنا الدعاء لا تجد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ربي اغفر لي ولوالدي كسندي أبندك كيف لا قام أنسها كما وككي روكو الله نكي روكو شي زي مو فنشيني حالر تدر بجانيني وحالر أتفهم وأنا
sai wanda yake cewa mallaka idan mutum ya saro kaya sai ba su kare ba har kusan shekara guda sai kuma farashin irin wannan kayan ya tashi saboda tashin dala shin ya halatta shi mutumin ya kara wannan tsohon kayan nashi kudi ya zama daidai da wanda suka saro akan sabon farashin
duk abin da mutum ya mallaka nashi ne to yana da dama ya sayar da shi duk yadda yake so ya halatta ya sayar da shi duk yadda ya ga dama kayansa ne ya ga dama ya yi raki ya ga dama ya kara kudi abinda kawai shari'a dai take kwadaitar da shi shine in yayi sauki shi Allah zai masa sauki in ya saukaka wa yassara ala mu'sirin sallallahu alaihi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ana san mutum ya zama mai saukakawa dan shi ma Allah ya saukaka masa amma ba wai haramun yace ba dan ya kara masa kudi inda a ce kayan karewa yayi a kasuwa za a haramta masa kare da kayansa ne a ce ya so shi da tsada sai kuma kayan ya zo da yawa sai ya kare ba wanda ya sai ce haramun ne ka rage to inda har ya halatta ka rage ka yi faduwa zai hana kuma ka ci riba ita al-ghurm bil-ghurm in har za ka faɗi ka yi asara to ya halatta kuma ribar da za ta samu a kan wannan ka ci ta shi ne ka'idar kasuwanci sau da ka ba a cewa haramun ne abu ya tashi a kasuwa ka kara masa kudi kamar yadda kana ragewa in ka ga dama ko abu ya faɗi kaƙi ba so kai ma ka rage na ka dinga tafi ba ka bai lalace wannan duk abu ne da kasuwanci kasuwa ita ke hukunta shi sau da ka dan ka kara ba cewa ka ci haramun kuma ka yi sassauci ka sayar da sauƙin da kuma wannan kana tsammanin kai ma ubangiji ya kawo maka wani sauƙi ta inda ba ka so
tunai ke cewa mallan tambayar sa akan azumin kwanaki farare ne yake cewa shi idan wato sai an yi duka hukun ne sannan mutum yayi domin yace wannan lokacin ya kammanta da na 13 sai dai 14 da na 15
gurgurar yadda kai gurgurar ladan ka in ana yin uku sai ka samu kai biyu to kana ladan da ake ba wanda ya biyu ji alhasanatu bi ashri amsaliha kowane aiki guda daya to yana da ana ɗinka shi yana ɗinka shi goma saboda ka in kai uku kamar kai 30 ne kamar kai azumin watanni duka saboda ka in ka samu biyu kamar kai 20 saboda ka za ka samu ladan gurgurin yadda kai kamar misali 6 shawwal ne za ki ramadan a yi 6 shawwal azumi ɗaya a matsayin kwana goma azumi shida a matsayin kwana matsayin azumi 6 abinda 60 wata biyu kenan daman ganka shi na ramadan in ka hada kana ɗaya kenan saboda ka sai mutum ya samu ya yi uku a cikin shidan shi kenan yana da lada wato gwargwadon wanda ya azumci wata guda kenan sai za ka gwargwadon yadda ka azumta gwargwadon abu za ka samu na lada
tuni ki tamala suna da yawa ne a yaran gidansu kuma nauyin gidan ba kan mutum guda yake ba shi ne ke tambayar shin ya halatta cikin abin da shi ya noma ya ba da zakka a ci a wannan gidan
shi ma a da yake ci shi da iyalansa in ba shi ba a da yake ci ba iyalansa ba a nan suke ci ba ƴaƴansa ba a nan suke ci ba zai yi ba su zakka amma idan iyalansa a nan suke ci da shi da ƴaƴansa duk a nan suke ci shi ma watakila a da yake ci ba ya halatta kamar ya ba wa kansa ne ya da ya yi noma ya kuma kawo wa kansa sun kuma cinye wancan da ya noma shi ba nan zai ka a ci ba haka bai fidda zakkar ba kenan amma da a ce wasu ne da wancan ɗan uwansa ne yana taimaka musu amma yana da iyalinsa da ƴaƴansa da matarsa daban da su nauyinsa yake ban su saboda haka da ya yi noma sai ya ga cewa to bari ya ba su zakka babu laifi duk da taimaka musu da yake ba shi ne nauyin ferosu ya da ƙarƙashinsa ba
sai ne ke tamalan mene ne hukuncin sanya safa lokacin sallar isha'i kuma a yi sallar asuba da ita ba tare da an cire ta ba a lokacin alwalar sallar asuba
da za a sa ta in an yi alwala idan wanda zai sa ta din ya yi alwala ya sa ta yana da alwala to babu komai zai iya shafa a kanta har sai awa 20 da hudu idan mazaunin gida ne sai awa 24 yana wannan yana da wannan damar dan matafiyi ne kuma sai gidi uku awa 72 kenan ko da hudu sannan lokacin ya kare amma idan ba arba alwala ya sata kawai ya zo wacce bai da alwala sai ya sata to in ya tashi in alwala da su sai ya cire ta
to sai shigo ne ke jama'an tambayi sai tace mutum ne baya yin sallah sai a watan azumi kawai to dan Allah malami ne hukuncin azumin sa da yake yi
Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abd yawm al-qiyamati salatu farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a kan sa ranar gobe kiyama ita ce sallah fa in atammaha kutibat lahu tamma in ya cika ta sai a rubuta masa ita cikakkiya sannan sauran ayyukansa su biyo baya kana sa'iru a amalihi taba'allah su biyo bayan sallah idan kuma bai cika ta ba ta zama akwai na kasu sai ce to a duba yana da salloli na tadawui dan a cike masa abin da ya samu na kasu a ciki idan an samu a cike masa in ba a samu ba to shikenan ya samu matsala ta daga nan to sallar zakkarsa saboda haka ita sallah ita ci gaba tana gaba da azumi a wajen zaman tafarilla idan mutum ya zama yana wasa da ita to azumin da zai yi ba zai cece shi gurin Allah ba ba za a ce azumin sa ba zai karbo in ya zama yana wasa da sallah in baya yin sallar ne gaba ɗaya wannan akwai matsala babba domin yawa daga cikin malamai ma akwai da suke cewa ba musulmi bane ya bar musulunci in dai ya daina sallar ne ba wai wasa yake in kuma wasa yake da ita to koda ya yi azumi wannan ba zai cece shi ba domin ita sallar ita ce farkon abin da za a fara masa lissafi hisabi a kanta in ya cinye to sauran ayyukan sai su zo masa da sauki amma in ya fada a wajen sallah to shikenan sai kaga cewa ya fara ya samu matsala tun daga nan saboda haka mutumin da zai rika wasa da sallah sai azumi ya zo sannan zai yi zai rika kula da ita ko ya rika azumi baya sallah wannan ba zai kai labari ba Allah ya ce in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi din idan suka tuba suka tsayar da sallah suka ba da zakka sun zama ƴan uwanku a addini ma'ana in suka ki tsayar da sallah ko suka ki ba da zakka to ba ƴan uwanku bane kaga Allah ya yanke ƴan uwantaka tsakanin wanda baya sallah da wanda yake sallah nabi ya ce al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alkawarin mu tsakanin mu da su sallah ne wanda duk ya bata ya kafarta saboda ka sallah tana da girman sha'aninta yana gaba da na azumi idan mutum ya zamanto sallar sa yana ya samu matsala to wannan akwai hatsari babba a kansa
tuma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta hanyar ko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar 0703-36-14-55 ko kuma cikin adireshin email na fatunrahma@yahoo.com da kuma shafin fatunrahma da gidan da lai sarar zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli na OOM babban malamin ya sangar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar da Allah ke Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ana sai da rasu hasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh